Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka saki da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji sharhin da masana suka yi akan murabus din da mai ba shugaban Amurka shawara ta fannin tsaro Michael Flynn ya yi saboda wata hira da yi wadda bata kamata ba da jami'an Rasha. Shin wani darasi ya kamata jama'a su koya, musamman masu rike da makamai da aka same su da wani laifi ko ake zargin su da aikata laifi? Abin da muke so mu ji daga gare ku kenan a shirin mu na yau, sai a kira 202-205-6555. Kada amanta a sa alamar tarawa da 1 a gaban lambar. Za ku mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Bayanai daga fadar White House ta Amurka na nuni da cewa shugaba Donald Trump ne ya nemi mai ba shi shawara kan harkar tsaro Michael Flynn ya yi murabus saboda rashin yadda da shugaba Trump din ya fara nunawa akan Flynn bayan bayanai da ya gabatar waɗanda ba su gamsar ba dangane da wata ganawa da ya yi da Rasha ta wayar tarho. Kakakin fada ta White House Sean Spicer ya ce shugaba Trump ya yanke yadda tsakaninsa da Flynn. A jelitinin Flynn, wanda janar ne mai ritaya, ya aje aikinsa makonni uku kacal bayan bashi wannan mukami, wanda muhimmin ne a tsakanin masu baiwa Trump shawara. Ba dai taɓa ganin irin wannan lamari na murabus ɗin wani babban jami'in gwamnati ba a tarihin siyasa Amurka, wanda ya faru ƙasa da wata guda bayan da Trump ya karɓi mulki. Spicer ya ƙara da cewa shugaban Amurka ya yi murna da cewa Flynn ya yi magana da jakadar Rasha Sagi Kislyak, inda ya ce babu wani abu da ya saɓa wa doka a tattaunawar da suka yi, duk da cewa Flynn ya yi hakan ne a matsayinsa na farar hula ba jami'in gwamnati ba.
Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kare haƙoƙin bil'adama ya ce sama da mutane 100 aka kashe a 'yan kwanakin nan, yayin wani faɗa tsakanin dakarun Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo da mayakan sa kai a yankin tsakiyar lardin Lasai. Faɗan a cewa ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faru ne tsakanin ranakun 9 da 13 ga watan nan na Fabrairu. An fara samun rahotannin tara jijiyar wuya tun a watan Afrilun bara, inda ake zaman doya da manja tsakanin wani basarakin gargajiya da hukumomi a yankin Dibaya. Al'amura sun kasance a watan Agusta bayan da dakarun ƙasar ta Congo suka kashe basarakin. Mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Liz Throssell, ta faɗawa muryar Amurka cewa tun daga lokacin mayakan sa kai suka kangare, inda suka danga kai hare-hare akan wurare mallakar gwamnati. A cewar Ms. Liz Throssell, mafi yawan mayakan sa kan ƙananan yara ne waɗanda shugabannin mayakan sa kan suka ɗauka, tare da yin Allah wadai da ɗaukan irin wannan matakin.
Gwamnatin Koriya ta Kudu ta ce an kashe wani ɗan uwan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Malaysia ranar Litinin ɗin da ta gabata. Muryar Amurka ta tuntuɓi hukumar tattara bayanan sirrin Koriya ta Kudun, amma bata musanta labarin ba kuma bata tabbatar ba. Amma kamfanin dalancin labaran Yonhap na Koriya ta Kudun ya rawaito cewa wasu mata 'yan Koriya ta Arewa ne da ba a san kusuwaye ba suka kashe Kim Jong-nam ta hanyar amfani da allura mai ɗauke da guba a filin tashin jirage da ke Kuala Lumpur a lokacin yana ƙoƙarin shiga tasi. Shugaban 'yan sandan gundumar yankin Abdul Aziz Ali, wanda ke jagorantar binciken wannan kisa da aka yi, ya faɗa wa VOA cewa mutumin yana jira ne a filin tashin jirage sai rashin lafiya ya rufe shi. Ya ƙara da cewa yayin da aka kai shi asibiti ya riga ya cika, amma babban jami'in ɗan sandan bai bayyana sunan mutumin ba, yana mai cewa ba za su fitar da bayanai ba har sai an kammala bincike.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata mota kira bus dauke da 'yan yawon shakatawa kasar Taiwan ta yi hadari, inda ta halaka mutane 32 bayan da ta kife a hadarin da aka dade ba a ga irinsa ba cikin shekaru da dama. 'Yan sanda sun ce bus din na dauke da fasinjoji 44 waɗanda mafi yawan su sun manyanta. a lokacin da motar ta kife a yammacin jiya Litinin a wata babbar hanya da ke Taipei babban birnin Taiwan. Jami'ai sun ce mutane 12 na karɓar magani a asibiti kuma da yawa daga cikin su suna dauke da munanan raunuka. Wani hoton bidiyo da motar da ke biye da bus din ta dauka ya nuna yadda bus din ta kife ta kuma zame yayin da take kokarin shan wata kwana. Hukumomi a Taiwan sun ce suna kokarin su gano abin da ya haddasa hadarin tare da yin dubi ko motar na dan kara gudu ne a lokacin da wannan hadarin ya auku.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta zargi dakarun gwamnatin Siriya da yin amfani da bom mai dauke da sinadarin chlorine a wasu yankunan fararen hula da ke arewacin kasar akalla sau 8 a ƙarshen shekarar da ta gabata. A wani rahoto da ta fitar a jiya Litinin, kungiyar ta Human Rights Watch ta ce dakarun na Siriya sun fara amfani da sinadarin na chlorine ne tun a ranar 17 ga watan Nuwambar bara, yayin da sojojin kasar da ke samun goyon bayan takwarorinsu na Rasha ke kutsa kai zuwa yankunan 'yan tawaye da suka mamaye. Wani hoton bidiyo da aka hada tare da rahoto, wato wannan rahoto ya nuna yadda wata fashewa ta auku, daga nan kuma sai aka ga wani launi mai ruwan dorawa hada da launin kore yana bazuwa daga wannan fashewa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A daren jiya ne mai ba shugaban Amurka shawara ta fannin tsaro Michael Flynn ya yi murabus daga mukaminsa saboda wata tattaunawa da ya yi da jakadan Rasha a Amurka akan takunkumin da gwamnatin Obama ta sanya wa kasar Rasha, abin da ya saba wa dokar kasa. Bayan da aka tambaye shi gaskiyar lamarin, sai ya musanta zancen. Amma daga baya ma'aikatar shari'a ta turawa fadar White House wani rahoto na cewa lallai Flynn ya aikata abin da ake zargin sa da shi. Shin menene abun koyi a wannan murabus din da Flynn yayi? Masu sharhi daban-daban sun tofa albarkacin bakin su game da wannan batun. Ga rahoton Hassan Maina Kaina daga birnin Tarayya Abuja.
Masana da kwararru na ci gaba da yin tsokaci dangane da yadda mai bada shawara kan sha'anin tsaro na Amurka Mr. Flynn yayi murabus daga bakin aiki dangane da zargin da ake mai na tattauna wani bayani da jakadan Rasha a Amurka cikin sirri. Aliko Yar Rashid Harun tsohon jami'i ne a ofishin mai bada shawara kan sha'anin tsaro a Najeriya.
In ka duba akwai abin da ake kira secrecy a principle of intelligence. In ka duba yanzu al'amuran da suke fara yanzu kaman a Amerika din nan, ai wannan mutumin an zo an dora shi ne a wannan mukamin National Security Advisor na Amerika, ba su yi diddigi akan mutumin nan ba. Akwai al'amuran da ya kamata kai ma ka sani, bai kamata ka fito ma ka baya wani wanda bai kamata ya sani ba. Wato abin da ake kira need to know kenan. Intelligence an kasa shi kashi-kashi ne. Akwai liberal intelligence, kuma akwai critical intelligence of value wanda ya kamata shugaban kasa ne kawai ya sani. In ka duba yanzu kamar abin da ya fara a America, ai wannan abubuwa ne da yake kawo, akwai abin da ake a threat ga kasan America.
Wani irin darasi ne ya kamata shugabanni musamman a nan wuraren mu za su koya irin wannan abin da ya faru?
Akwai abin da suke faruwa a kasan nan ba ɗaya ba, ba biyu ba, uku ba, wanda mutane ya kamata su yi murabus amma ba za su yi ba.
To koyaya masana ke kallon wannan al'amari? Malam Kabiru Dallaji Lawanti malami ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Mutanen nan wato sun kai wani mataki a wannan rayuwa wanda ina ji cin musu ma kawai sai dai kawai a hanga daga nesa. In ka kula fa zargi kawai ake cewa ya yi magana da jakadan Rasha a Amerika, wanda wannan tabbas ya yi magana, amma abin da ake magana akan shi ne ya faɗi ba daidai ba lokacin da yake wa mataimakin shugaban kasa bayani cewa lallai-lallai an yi wannan abu. Wannan ne kawai ya sa ya yi murabus. Wanda anan kasan in ka lura ko kuma in ce Afirka, mutane suna tafka irin wannan abubuwa wanda abinda ma ba zai ci ba, kai ka ba zai ci ba, amma abin da ya sha musu kai a zargi ka kawai zargi ake kai kan a matsayin ka na jami'in gwamnati, abin da ake da wani rashin gaskiya ko zargi ne ya kamata ka kauce daga kan wannan mukamin. Hukumomin da haƙƙin binciken irin wannan abu ya rataya kan su bincike ka su tabbatar da cewa ko ka yi wannan abin ko ba kai ba.
Mai sharhi kan sha'anin kafan yaɗa labarai da yanar gizo Ibrahim Baba Suleiman ya ce wannan batu na Amurka akwai darussa da dama da ya kamata shugabannin Afirka su koya daga cikinsa.
Wannan ba karamin darasi ba ne wanda ta kanta siyasa ɗin ana koyanta ne a nan Amurka, domin ita Amurka ita ake koyar da harkar siyasa. To amma mu a nan a siyasa ne a baki da komai ba a muhallinsa ba. Misali yanzu ana zarginsa da wani zai ji, ba a tabbatar da zargin ba ya yi murabus. To na kuma da wayan da aka zo aka sai masa da laifi, sai ka ji an ce an samu ware da laifi amma an wanke shi. Da zai ka ɗauki misali sakataren gwamnati, ga zargin da ake da laifi wanda zargin ita majalisar dattawa ta tabbatar da zargin karkashin jagorancin sanatar shi sani amma zuwa yanzu an ce an wanke shi ba wannan zargin da ake zargin shi ba shi bane so kuma sanar shi ce suna da dukkan abin da suke da shi ne tabbatar da cewa lallai an same shi da laifi to ne abin da nake gani shine dole sai mun dawo mun kwaikwayi irin siyasar ita Amurka din a yanzu zamu samu yadda muke so har ita demokradiyyar ta kauni
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin menene abin koyi akan murabus din da Michael Flynn yayi amma kafin nan ku shakata da wannan wakar
mai akwai da babu duka danganta ta ku daidai Allah yake fada haka ba ni nake fada ba da ni nake fada haka da sai ku ayyata ni amma mai akwai da babu duka danganta ta ku daidai Allah yake fada haka ba ni nake fada ba da ni nake fada haka da sai ku gayyata ni kai mai akwai ka gane idan kai gida 30 cikin guda za ka je ka kwana a daki guda ka kankwa a kayan gado guda ɗaya haka nan wanda bai da komai gida guda za ka je ka kwana a daki guda ya kankwa a gefen guda ya kankwa kayan karaunu falle to yan gare ya wai tanan da kadangan ta kan ku daidai in ba ku dan misali kai mai akwai ka gane in kana ta kamar akwai ne ba ka sanya hula goma akan ka kai dai ai da an gano ka sai a ce wani ya tabu sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shin ma isa guda ɗai mutakar in yana da hali to maran idan ka duba ta nan da ka danganta kan ku daidai in ba ku dan misali da agogo
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
Madalla za mu fara da kira daga Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
Kuna magana da Alhaji Bello muku tare kallon baina.
To Alhaji Bello muna jin ka. Madalla ni cece gudunmuwa ka Alhaji Bello.
To ni abin da abu gudunmuwa ta dangane da Rasulullahi shugaba Buhari. To Allah duk mutumin ya kirki da sai mai addu'a nagari.
Alhaji Bello yau muna tattaunawa ne akan murabus din da mai ba shugaban Amurka shawara Michael Flynn yayi. Shine muke so mu ji menene abun koyi ga kasashen mu na Afirka.
To abin da makasudin murabus ne ko da kewa laban da tsare magana ku ba san har ku kada hezan nayi ba daidai ba.
Allah sarki dama muna so mu ji ne kaga duk da ana zargin shi ne ko kuma ma in har an kai ga tabbatar da cewa ya aikata laifin shi da kansa yayi murabus ko da yake dai bayanai daga baya-baya sun nuna cewa shugaban kasa ne ya nemi murabus mine ne abun koyi
to wanda yake nan yana daidai saboda mun kasashen mu na Afirka to gaskiya babu mulki akan kai kiga su sai yi mulki na gaskiya saboda kowane mahaluki ya taka doka za a taka mai to mu ku ba haka muke ba
to Alhaji Bello mun gode da ra'ayinka har yanzu dai mun samu wani kiran daga Sokoto
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana.
Daga kallon baina wa muku laukar gannan.
To mallan lawallimi zaka ce game da abin da muke tattaunawa yau.
To gaskiya alhamdulillahi na ji daɗin samun ku yau da ni.
To mu ma mun ji daɗin
magana
da kai. To muna jin ka.
To gaskiya waɗannan abubuwan da kawo ruwa yana da kyau a ce shugabanninmu na Afirka sun yi koyi da su. Game da waɗannan matsalolin da kawo ruwa in an ka samu mutum da lahi to ya sauka daga kujera ta yi ya hukumci hukuma ta hukunta shi. Abin da muka fata kenan Allah ya ba mu jagora.
To amman Mallam Lawalliki nan daga Sokoto yanzu kuma bari mu je Yobe. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Yobe.
Abubakar mai turare daga Yobe.
To Mallam Abubakar mai turare me zaka ce game da abin da muke tattaunawa yau akai?
Ni abin da nake ganin ya kamata shugabanninmu na Afirka sun wani su ɗau koyi da irin abin da shugabannin duniya suke yi. Saboda mu ba mu san ƙa'idodin aiki ba a nan Afirka gaskiya. Wani lokaci mutane za su yi abu sun san abin da ya dace su yi da gangan sai su ki.
To Mallam Abubakar kenan daga Yobe yanzu kuma bari mu sake koma Sokoto.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Sokoto.
Muna magana da Ibrahim ne sai da kaba gwaran lokar gwamnati ya Sokoto.
To Mallam Ibrahim muna jan ka me zaka ce game da murabus din da mai ba shugaban Amurka shawara yayi?
To ni dai abin da ke abin nan dina na yi kusan wata uku ina neman ku ban samu ba don ga maganganun da kuke wanda nake da korafi akan shi to sai dai wa Allah ya sa ni samu ina dai fata alkhairi.
To Mallam Ibrahim daga Sokoto mun gode da wannan gudunmuwar yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Hello.
Hello da wa muke magana daga Bauchi?
Magana da Abdullahi Liman Katagun daga Bauchi.
To Mallam Abdullahi me zaka ce game da murabus din da Michael Flynn mai ba shugaban Amurka shawara yayi? Me abun koyi?
Shugabanni Najeriya da hukumomi da shawaran shugabanni wannan kalubale ne gare su da ba sa yin irin abin da ya kamata su yi a ƙasashenmu. Sai wajen shugabanci mun sha ɗan abubuwa da faruwa amma ba sa yin la'akari da waɗannan abubuwa ina jira gare su yi la'akari da haka.
Mallam Abdullahi kamar waɗanne irin abubuwa ne kuke gani suke faruwa da ya kamata a ce an yi koyi da irin wannan darasin amma ba a yi ba?
Ana zargin shugaba da almundana da dukkan makamantansu da dukkan mutane masara ne kan waɗannan abubuwa amma za su nan ba abin da ake. Allah suna fata Allah ya sa su gyara.
To amma Mallam Abdullahi daga Bauchi mun gode yanzu kuma bari mu je Taraba. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Taraba. To ga dukan alamu layin malami ko malama daga Taraba ya goce har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun samu wani kiran daga Assalamu alaikum da wa muke magana?
Ina magana da
To Mallam Yahuza muna jin ka.
Ya ina wa ra'ayin ya kamata gwamnatinmu na Afirka su ma ringa koyi da irin gwamnatin duniya na. Hello?
Hello, Mallam Yahuza layinka ya goce da mun ji ƙarin bayani daga gare ka yanzu kuma bari mu je Delta.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Delta?
Muna magana daga Basiru Sere.
To Mallam Basiru muna jin ka.
Ina da tana da kiran ku a kowace wasu lokaci ba na samun ku sai wannan lokaci na sanyi.
Allah sarki.
Ina jin daɗin shirye-shiryen na ku wanda kuke yi. Za ka nace wurin kira ku yi muku godiya a kan irin wannan abubuwan da kuke yi.
To Mallam Basiru mun gode amma muna son mu ɗan ji ra'ayinka ne akan menene abin koyi game da murabus ɗin da Michael Flynn ya yi. Wato mai ba shugaban Amurka shawara ta fannin tsaro.
Eto abin koyi da shi shine ya kamata mutanen Afirka su duba su lura da irin yadda yayi gaskiya abin yabo ne na shi a gare shi.
To Mallam Basiri kenan daga Delta, yanzu kuma bari mu je Kaduna.
To Hajiya barka da yammaci.
Barka ka dai Mallam, da wa muke magana?
To sunana Murtala ne, ina kiran ku daga gare daga su a Kaduna tarayyar Najeriya.
Mallam Murtala kana lafiya?
Lafiya lau Hajiya. To gaskiya wannan ya bamu mamaki. Kuma gwamnatin da muke gani ta America kila za su danyi wani dan abin nan sai ga alaman gaskiya ya fara bayyana dai. To haka ya kamata kasan mu ya faru. Kin ga ƴan kwanaki da mai girma shugaban kasan mu zai dan je hutu. Abubuwa sun dan faru musamman a nan gwamnatin sa. Har abubuwan da Senator Steve Sani ta maganganu ke irin haka kin ga ni ma ko da wani lokaci kana da gaskiyanka amma kaga sunanka zai hada a duniya arewa zargi saboda maslahan mu kyara mutuncin ka da al'ummarka idan ka dan yi step down ko ka dan gusa ba laifi bane haka zai kara mu demokradiya an inganci da armashi a ga duk wanda yaga ana zargin shi.
To Mallam Murtala, saboda karancin lokaci da mun ji bayani daga gare ka, a gurguje bari mu je Ondo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga Ondo? Da wa muke magana?
Hassan daga nan Ondo.
To Mallam Hassan, muna jin ka.
Kuna nan lafiya? Ina muku fatan alheri.
Lafiya kalau, mun gode, mu ne maka fatan alheri kai ma.
Nagode, thank you.
To Mallam Hassan, mun gode da fatan alheri da kai mana, mu ma mu ne maka fatan alheri kuma anan zamu dakata da daukar wayoyin mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin zakaru na club club inda su kasance zakaru a kasashensu a nahiyar Turai da ake cema Champions League, inda ake ca ana goga yanzu haka tsakanin Benfica Lisbon ta kasar Portugal da Borussia Dortmund ta kasar Jamus. Sai wasan da ya fi kowanne daukar hankali a yau, wanda ke hada Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da ke karbar bakuncin FC Barcelona ta kasar Spain. Waɗannan kungiyoyin sun sha haduwa har so shidda a wasannin kwallon kafa na kofin nahiyar Turai na Champions League, inda Barcelona din ta yi nasara har so uku, akai canjar so biyu, yannan Paris Saint-Germain ta yi nasara daya. Kuma a bana ana ganin watakila abin zai zo da canji tsakanin kungiyoyin guda biyu, ganin cewa club din na Paris Saint-Germain ya canza koci kuma ya sai waɗansu daga cikin manya-manyan ƴan wasa na duniya kama Draxler ɗan kasar Jamus. A kasar Ghana kuwa a ranar 12 ga watan Fabrairu nan ne da muke ciki, Allah ya ma Sam Ardai cikawa. Sam Ardai dai shine tsohon kocin ɗan ƙasa da shekaru 17 na ƙasar Ghana a shekara ta 1962, kuma shine na farko wanda ya samu wata lambar tugulla ta azurfa a wasannin Olympic a ƙasar Spain da ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Ghana kamin a shekara ta 1965 tare da ɗan ƙasa da shekaru 17 ya lashe kofin duniya a kasar Ecuador. Haka zalika yayi horar da kungiyoyin kwallon kafa na club club na Ghana da suka hada da Ashanti Kotoko da Heart of Oak da Okwahu United. Haka zalika ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta kasar Ghana Black Stars a shekara ta 1966 da shekara ta 1997 da kuma shekara ta 2004. Shi ko tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa da ake cima Olympic de Marseille cia da Franck Passy, yanzu haka dai ya rattaba hannu domin horar da kungiyar kwallon kafa har yanzu dai ta kasar ta Faransa da ake cima Lille. Wannan ko bayan mummunan sakamakon wasanni da club din na Lille ke kawowa a baya-bayan nan. Shi dai Franck Passy ya canji Patrick Cole ne a ranar yau domin jagorancin kungiyar kwallon kafa ta LOSC ta Lille ta kasar Faransa. Idan muka leka a wasannin tennis na Rotterdam,
France a kasar Holland dazu nan aka kammala wasan da hada Gael Simon na kasar France da takwaransa mahi dukkan su yan kasar France bayan da Gael Simon din yayin nasara 3-6 da 3-6 da 4 haka zalika Cole Schreiber dan kasar Jamus yayin nasara ga Van Lucapuy dan kasar France da 7-5 da 5-6 da 2 sai kuma wasan da hada Gilfried Songa na kasar France da Tsitsipas dan kasar Girka inda Gilfried Songa din ya lalaye Tsitsipas din da 6-4, 7-6. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sashin zaratan sojojin Amurka a babban ma'aikatar rundunar tsaron Amurka wato SETCOM a takaice shine ke taka muhimmiyar rawa wurin yaki da ta'addanci. Waɗanda suke aiki a sashin na SETCOM jaruman sojoji ne da suke fagen daga a gabas ta tsakiya a yaki da abokan gabar da ba su mutunta rayuwar bil'adama, inji shugaba Donald Trump a wani jawabinsa a babbar ma'aikatar sojojin. Ya yaba wa sojojin Amurka da suke aiki a waje a madadin mutanen ƙasar tare da rundunar Amurka da ke Afghanistan. Sashin zaratan sojojin na Amurka ya tura wasu jaruban sojoji zuwa ga yaƙe-yaƙe masu tsanani da haɗari don kare Amurka. A cewar shugaba Trump, babu wani abokin gaba da ya taɓa yin nasara a kan zaratan sojojinmu. Sai dai shugaban ya ƙara da cewa, duk da cewa zaratan sojojin namu sun samu cikakken horo tare da yin kyakkyawan shiri, amma ƙungiyar ISIS na ci gaba da zama babban ƙalubale. Ya ce mun yi ɗamaran fafatawa da abokan gaba masu yawan kisa da tafkata asa, inji shugaba Trump. Ya ce dole Amurka ta zage damtse ga ƙungiya irin su ISIS masu farin cikin kisan kiyashi da suke yi wa mutane, sa'annan suna faɗaɗa ayyukansu na ta'addanci ga ƙasashen duniya. Masu tsatsauran ra'ayin Islama suna nan suna shirin kawo mana hari kamar yadda suka taɓa kawo mana hari a ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2001 da kuma harin Boston da na Orlando da kuma na San Bernardo. Ya ce nahiyar Turai ma ta samu nata rabo na ayyukan ta'addanci kamar hare-hare a Paris da Nice da Brussels da kuma Berlin. Shugaba Trump ya ce Amurka na magana da murya ɗaya wajen isar wa dakarun kashe-kashe da ɓarna da cewa Amurka da abokanta za su ci gaba da yin galaba a kan ku. Za mu murƙushe ku, za mu murƙushe tsatsauran ra'ayin Islama, kuma ba za mu bari samu hurumin zama a cikin ƙasarmu ba. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Bayanai daga fadar White House ta Amurka na nuni da cewa shugaba Donald Trump ne ya nemi mai bashi shawara kan harkar tsaro Michael Flynn ya yi murabus saboda rashin yadda da shugaba Trump din ya fara nunawa akan Flynn. Bayanai da ya gabatar waɗanda ba su gamsar ba dangane da wata ganawa da ya yi da Rasha ta wayar tarho. Kakakin fadar ta White House Sean Spicer ya ce shugaba Trump ya yanke yardar da ke tsakaninsa da mai bashi shawara wato Flynn. Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kare haƙoƙin bil'adama ya ce sama da mutane 100 aka kashe a 'yan kwanakin nan yayin wani faɗa tsakanin dakarun Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da mayakan sa kai a yankin tsakiyar lardin Lasai. Faɗan a cewar Ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya ya faru ne a tsakanin ranakun 9-13 na watan Fabrairu. An fara samun rahotannin tada jijiyar wuya tun a watan Afrilun bara, inda ake zaman doya da manja tsakanin wani basarakin gargajiya da hukumomi a yankin Dibaya. Gwamnatin Koriya ta Kudu ta ce an kashe wani ɗan uwan shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a Malaysia a ranar Litinin da ta gabata. Murya Amurka ta tuntuɓi hukumar tattara bayanan sirrin Koriya ta Kudun amma bata musanta labarin ba kuma bata tabbatar ba. Amma kamfanin dalancin labaran Yonhap na Koriya ta Kudun ya rawaito cewa wasu mata 'yan Koriya ta Arewa ne da ba sun ko su waye ba suka kashe Kim Jong-nam ta hanyar amfani da allura mai ɗauke da guba a filin tashin jirage da ke Kuala Lumpur a lokacin yana ƙoƙarin shiga tasi. Wata mota kira bus dauke da 'yan yawon shakatawar Taiwan ta yi hadari inda ta halaka mutane 32 bayan da ta kife a hadarin da aka dade ba a ga irinsa ba cikin shekaru da dama.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan Suleiman Tarawali. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.